This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk Sanina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na ranar yau Alhamis 21 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga Hafiz da kanin labarai.
To Murtala, sakataren harkokin wajen ƙasa Amurka Anthony Blinken yana ƙasar Masar domin tattaunawa kan tabbatar da kokarin tsageta bude wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Jiragen yakin Rasha sun kai wasu harhara ta sama kan babban birnin ƙasar Ukraine a yau Alhamis. Wani harin kunar bakin wake da ba a saba gani ba a birnin Kandahar na kudancin Afghanistan da ya sanadin mutuwar mutane uku.
Bayan labaran duniya za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an kammala wani taron ƙasa da ƙasa na ƙungiyoyin makiyaya kan yadda matsalolin tsaro ke yin illa ga sana'ar kiwo da rayuwar makiyaya.
This is the Voice of America.
Yanda an ta'adda da zuwa suna sa mutane tax na bisashe abubuwa gwamnati ba ba gaskiya ba mutane suna tsoro bisa zancen an ta'adda ba hukuma labari
a Najeriya kuma yayin da manazarta ke bayyana goyon baya ga matsayar gwamnatin kasar na kin biyan kuɗin fansar ɗaruruwan ɗaliban da 'yan bindiga suka tace to amma suna ganin wajibi ne a yi taka tsantsan wajen tunkarar lamarin ce da za a kubartar da yaran lami lafiya.
Bikazin sojoji suka ce za su je yaƙi ba musan ba gwamnatin da za ta so a rasa rai ko ɗaya saboda haka dole a bi da lalama a ga yadda za a fito da yaran nan.
Haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki to amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
This is the Voice of
America. Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Anthony Blinken yana ƙasar Masar domin tattaunawa kan tabbatar da kokarin an tsagaita bude wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas da samun sako waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza da shigar da ƙarin kayan agaji zuwa Gaza domin taimakawa fararen hula Falasɗina da ke cikin tsananin bukata. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce yayin da ya gana da shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi, Blinken ya tattauna yiwuwar dakatar da faɗan har tsawon makonni 6 da kuma sako sauran waɗanda aka yi garkuwa da su. Ha kuma an shirya cewa babban jami'in diplomasiyya na Amurka zai gana da wakilai daga kasashen Jordan da Saudiya da Qatar da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Kasashe da dama sun shiga cikin tattaunawar makonnin suna neman hanyar da duka ɓangarorin biyu na Isra'ila da Hamas za su amince da ita don cimma sulhu tsakaninsu. Jiragen yakin Rasha sun kai wasu harhara ta sama kan babban birnin ƙasar Ukraine a yau Alhamis. Yayin da sojojin saman Ukraine suka ce sun harbo gaba ɗaya makamai masu linzami 31 da aka harba. Magajin garin birnin Kyiv Vitali Klitschko ya faɗa ta manhajar Telegram cewa gutsu-gutsun rokokin sun faɗo a gundumomi da dama na birnin inda suka afkawa gine-ginen gidaje da haddasa gobara da dama. Klitschko ya ce akalla mutane 10 suka ji rauni. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a kafafen sada zumunta a yau Alhamis cewa irin wannan ta'addanci na ci gaba da faruwa dare da rana. Zelensky ya kira ga abokan hulɗar Ukraine da su goya musu baya musamman na samar musu makaman kariya daga harharen samaniya. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa a birnin Washington DC. Wani harin kunar bakin wake da ba a saba gani ba a birnin Kandahar na kudancin Afghanistan wanda aka fi sani a matsayin hedkwatar siyasa ta Taliban ya yi sanadin mutuwar mutane uku tare da jikkata wasu fiye da dozin da sanyin safiyar Alhamis ɗin nan. Hukumomin Taliban sun ce waɗanda abin ya rusa da su sun taru ne a wajen bankin New Kabul da ke aiki a hukumance domin karɓar albashinsu lokacin da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tayar da bama-baman da ke ɗaure a jikinsa. Shaidu da jami'an yankin sun bayyana cewa an kai waɗanda suka jikkata zuwa wani asibiti na yankin inda wasu suka samu mummunan rauni. wani kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan Taliban a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, ya ce ana gudanar da bincike kan harin. Kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan mummunan harin bom din.
To an jima kadan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan an kammala wani taron kasa da kasa na kungiyoyin makiyaya kan yadda za a tunkari matsalolin tsaro da ke haifar da illa ga sana'ar kiwo da kuma rayuwar makiyaya. Taron wanda aka shafa kwanaki uku ana gudanar da shi a jamhuriyar Niger ya sami halartar kungiyoyin makiyaya daga wasu kasashe na yankin Sahel. Daga Agadez ga rahoton Hamid Mahmud.
Taron wanda kawancan kungiyoyin makiyaya na yankin Sahel suka shirya ya samu halartar kungiyoyin makiyaya daga kasashe hudu na yankin Sahel. Makasudin taron shine bitar halin da matsalolin tsaro suka jefa rayuwar makiyaya da yin barazana ga makomar sana'ar kiwo a waɗannan kasashe na Sahel. Umar Yalli shine shugaban gamayyar kungiyoyin makiyaya na arewacin Niger.
Kawa yanda an ta'addada zuwa suna sa mutane tax na bisa shi abu ba gwamnati ba ba gaskiya ba mutane suna tsoro bisa zancin dan ta'adda ba hukuma labari to kaji wannan matsala babba wanda ta zama muna gaya ma kawasu makiyayan ya cancanta a ce duk inda irin wannan abu kaga samuwa su zama kwatanta hukuma yanzu wurare da yawa inda nan na adda ciyawa nan na adda duka rayuwa dai mai dabba nan na ya kamata to amma duk tsoron dan ta'adda duk wannan abu ka sun baro shi wajen Chad wurin kawa aka yalla hidda dinari ko wani abu idan wurin suna makiyaya to ana koris su kawa wanda da huta aka koris a kokin har su bar ko su yi santrafik ko su yi wani Niger ko su fada Nigeria to kaga su wannan matsalar to nan wajen mari matsala su kashi uku a baka take gare su shi yasa ka makiyayan ka suka baro wurin zaman su sake wuri su zan so shiga cikin matsala ka sun zaba ko ba wurin
Hamidu Sawadogo guda daga cikin shugabannin makiyaya a Burkina Faso sun buƙaci taimakon gwamnatocin kasashen yankin wajen shawo kan matsalolin tsaron da ke rutsawa da su wajen gudanar da harkokin su yace akwai bukatar gwamnatocin kasashen mu su taimaka wa makiyayi yankunan su wajen tunkarar matsalolin tsaron da suka hana su gudanar da kiwo kuma dole masu sana'ar kiwo su rungumi ajiyin shanun su wuri guda da zummar inganta rayuwar dabbobin su ra'ayi dai ya zo guda tsakanin shugabannin makiyayan game da kare batun kiwo a waɗannan kasashen Malam Barma makiyayi ne daga kasar Mali yace akwai bukatar makiyaya su fahimta tare da kiyaye dokokin kasashen yankin wanda hakan zai ba su damar gudanar da kiwon nasu ba tare da wata matsala ba saboda waɗannan matsalolin na barazana ga makomar kiwo a kasashen mahalarta taron dai sun fito da shawarwari na hanyoyin samar da mafita domin shawo kan wannan matsalar da ta taso ga sana'ar kiwo
abin da amfuta kawa hukuma ya kamata ta sa ido ga hakan amma kuma wannan abu sai an bi ta wajen sarakuna tunda sarakuna sun yi zama kusa da talakawa sosai sun yi ganin ko jin abin da ake nan gai kuma su ba a tsoron kwatanta musu wani abu to mu yi da son kawa yanzu wannan abu ya koma wajen saraki ka su sa baki
Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger
to gaida Hamid Mahmud yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ci gaban labaran duniya
bayan kwanaki na jinkiri shugabannin majalisar dokokin Amurka sun gabatar da wani shirin kashe kudi na dala trillion 1.1 ga tsaro da tsaron cikin gida da sauran shirye-shirye da sanyin safiyar Alhamis din nan wanda ya baiwa 'yan majalisar dokokin kasa kwanaki biyu don kaucewa sai da wasu harkokin gwamnati majalisar wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar Republican za ta kada ƙuri'a akan kunshin kasafin a gobe Juma'a wanda zai bayarwa majalisar dattawa mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat sa'o'i kaɗan su zartar da kunshin wasu kudurori shida waɗanda suka shafi 2.3 na dala trillion 1.6 na kashe kuɗaɗen gwamnati na wannan shekara da zai fara aiki a ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa. A mako mai zuwa ne gwamnatin ƙasar Koriya ta Kudu za ta ɗauki mataki na ƙarshe na dakatar da lasisin ƙananan likitoci da ke yajin aiki yayin da suka ƙi kawo ƙarshen yajin aikin da suke yi na tsawon makonni da suka ƙara yawa ga ayyukan jinya na ƙasar kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Alhamis. Fiye da kaso 90 cikin 100 na ɗalibai likitoci ƙanana da likitoci masu neman ƙwarewa 13,000 ne suka kwashe kusan tsawon wata guda suna yajin aiki don nuna rashin amincewarsu da shirin gwamnati na ƙara yawan ɗalibai da ke neman shiga makarantun koyon aikin likitanci. yajin aikin nasu ya janyo soke ɗaruruwan ayyukan tiyata da sauran ayyuka a asibitoci. Jami'a Koriya ta Kudu sun ce ya zama wajibi a samu ƙarin likitoci saboda Koriya ta Kudu na samun ƙaruwan mutane da ke tsufa cikin sauri, kuma adadin yawan likitoci da ke duba jama'ar ta na ɗaya daga cikin mafi ƙanƙanta ƙasashen da suka ci gaba. Amma likitocin sun ce makarantun ba za su iya shawo kan ƙaruwar ɗalibai ba zato ba tsammani ba, kuma hakan zai lalata ayyukan kiwon lafiya a ƙasar.
Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Idan za a iya tunawa, gwamnatin Najeriya ta fito karara ta bayyana cewa ba za ta biya kudin fansa ga 'yan bindiga ba domin sako ɗaruruwan ɗalibai da suka sace a wurare daban-daban a 'yan kwanakin nan. 'Yan bindigar da suka sace ɗalibai sama da 280 a Kuriga ta jihar Kaduna sun nemi a biya su kudi naira biliyan 1 kafin su sako yaran, yayin da wasu da suka sace ɗaliban tsangaya a jihar Sokoto kuma suka buƙaci naira miliyan 20. A tattaunawar su da Zara Aminu Fage, mai fashin baki kan lamuran yau da kullum a Najeriya, Farfesa Usman Yusuf ya bayyana goyon baya kan matakin na gwamnatin kasar, to amma kuma ya yi kashedi akan yin amfani da ƙarfi kadai, inda ya ce yin haka na iya yin barazana ga rayuka da kuma lafiyar yaran.
Babu gwamnatin da za ta taba fitowa ta ce za mu biya kudin fansa a fito da mutane, because in gwamnati ta fito ta yi haka don kowa sai ta nashi. Gwamnati ba wasa ba ce, ba za a yi wasa da gwamnati ba a ce a yi ma gwamnati garali in baki kaza ba. Gwamnati na da ƙarfinta, saboda haka ba gwamnatin da za a yi ba shugaban ƙasa da zai zo ya ce za a biya kudin fansa. Yanzu abin tashin hankali shi ne ba yaƙi za a je ba a so yaran nan. Dole a yi lalama, because sojoji suka ce za su je da yaƙi, ba mu son, ba gwamnatin da za ta so a rasa rai ko ɗaya. Saboda haka dole a bi da lalama a ga yadda za a fito da yaran nan, da haƙuri da lalama da addu'a, abinda kawai yanzu aka sa gaba kenan. Kuma mu za mu ci gaba da ɗaga murya mu ga mu ce mu gwamnati ta gaza, lokacin da za mu zauna mu riƙa nuna hannu mu ce ga wayanda suka gaza, ga wayanda suka gaza, ba yanzu ba sai an fito mana da yaran nan duka.
Wani rubutu da kai kwanaki inda ka ce amfani da sojoji wajen yaƙi da masu garkuwa da mutane ba zai kawo wani nasara kawo ƙarshen matsalar ba. Menene dalilinka, kuma sannan mecece mafita?
Ai wato tattaunawa ta zama dole, don duk inda ake yaƙi a duniya dole a tattauna. Ko America da ta yi ta yaƙi a Afghanistan ba suna ta magana da Taliban ba? Ko yaƙin nan da ake a zirin Gaza, ai ana tattauna, balle mu nan cikin gida kanmu muke yaƙa, duk soja inda ya je yaƙa kanmu muke yi. Kuma mun ce Boko Haram an yi shi yau shekara 15, wannan yaƙi da 'yan ta'adda an yi shi shekara 9, ga inda ya kai mu. Shugaban ƙasa, ni daga Katsina nake, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sanda ya hawo mulki a Katsina ba mu taɓa ganin gudun hijira ba. Duk kananan hukumominmu ba mu da matsala, amma yanzu ya bar mulki shekara 8, Katsina kananan hukumomi 22 cikin 34, 65 bisa 100 ana ɗar-ɗar, bacin duk yaƙin da aka yi ta na shekara 8. Muna son a ƙara wani yaƙin aiki shekara 8 ne, dole muka ce kowa ya shigo a ga yadda za a samu maslaha. Wannan yaƙi ne tsakanin 'yan uwa da tijai da malamai da sarakuna, dole a shigo. Ko gida ne in yara na fada ba mamarin su zaki ba, zaki kira ki ji kowa a shiga tsakani, a ce mana malamai ba za su yi shiga daji ba mu ga yadda za su samu maslaha, da tijai ba za su shigo ba, sarakuna ba za su shigo ba, sai sojoji nawa muke da su a Najeriya, duk suna nan duk jihohi. Saboda haka wannan yakin da 'yan ta'adda, akwai inda soja zai aiki, amma ba soja zai ci wannan yakin ba. Dole kowa ya shigo mu ga yadda za a samu maslaha, a samu sulhu.
To ya kake kallon tayin da wasu ƙasashe suka yi wa Najeriya na taimaka musu don kubutar da ɗaliban Kuriga, ciki har da Amurka?
duk sun sani a Amurka na kallo daga Washington DC ko Langley ko Pentagon duk suna ganin yaran na satellite to suna son su taimaka tun sanda aka dauke su suna gani ai su taimaka su fito su fito mana da yaran nan an kosar da aka dauke yaran Chibok ai suna ganin su by satellite sun su da drones sun su yanzu kiri-kiri dan ba boye suke ba can cikin kasa cikin daji suke bainar jama'a cikin daji ga ruwa ga sanyi ga kura ga kuda ga macizai duk cikin daji saboda haka gwamnatin America da gwamnatin kasashen Turawa duk suna da na'urorin da za su yi ganin wayannan da za su zo su taimaka ai America ta taba zuwa daga Niger ta zo kop ta dauke nata ta tafi sanda aka dauke nata a Sokoto saboda haka duk gwamnatin da tace za ta taimaka mana gwamnatin tarayya ina kira a anshi taimako a ga yadda za a fito da yaran nan
Professor Usman Yusuf kenan mai fashin baki kan lamuran yau da kullum a Najeriya a tattaunawar su da Zara Aminu Fage kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar Majalisar Dinkin Duniya ta ware 20 ga watan Maris na kowace shekara a matsayin ranar kula da lafiya da kuma tsaftar baki wanda yayi daidai da jiya Laraba. A dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da sakataren kungiyar ma'aikatan lafiya masu kula da tsafta da lafiyar baki ta Najeriya Comrade Yasinu Khalil inda ya fara mana bayani kan wannan rana.
Rana ce wadda muke kira da World Oral Health Day. Rana ce ta musamman wadda ake kula da tsaftar baki irin wannan rana akan yi wannan murna ana farin ciki ana fadakar da al'umma amfani da kuma kula da tsaftar bakin su saboda rashin tsaftar baki rashin tsafta ce ta jiki ga baki dai abubuwan da muke yi a irin wannan rana idan ta kama muna yin free dental service abinda muke kira yin aiki na baki kyauta ga dukkan al'ummar da ke wannan kasa da ma jahohin mu ga baki daya akwai kuma karantawa da fadakarwa da muke ma al'umma musamman mutanen mu na karkara da ma mutanen da ke zaune a birane domin yadda ake kula da tsaftar bakin su mukan karantar da mutane mu fadakar da su mu wayar musu da kuma fadakar mu tunatar mu kuma lura da su akan yadda ake kula da tsaftar baki tun daga abun da ya shafi yadda ake wankin bakin da ma su nawa ake wankin bakin da kuma illoli da rashin wankin bakin ke haihuwa
to kamar wasu irin aiki ne ake yi kyauta a rana irin wannan
gabaki dai wannan kasa ta mu ta Najeriya a jahohi 36 gami da Abuja mukan wannan aiki kuma kowace jiha kake akwai wakilanmu akwai ma'aikata suna fadakar da mutane ana wankin baki kuma ana cikon hakora idan mutum ya zo da hauri ne yayi rami akan cike mai shi da duk dai wani abu wanda zai taimaka ma mutum idan ya zo asibiti za a yi mashi kyauta makin ka biya kuɗi to irin wannan ranar muna yin shi kyauta domin mu nuna ma mutane fa'ida da muhimmanci da amfanin kula da bakin rashin kula da tsaftar baki yakan haifar da ciwo wata da dama wanda babu lokacin fadin su gabaki da amma zan dan fadi ko uku ko hudu akwai abin da muke ce ma halitosis ma'ana warin baki wannan yakan faruwa ne ta sanadiyar rashin wanke baki akai akai akwai abin da muke ce ma xerostomia ma'ana dry mouth shi wannan kuma akwai halittar da Allah ya cikin bakin mutum wanda ke haifar masa ma'ana wanda ke producing saliva ma'ana ya wuke nan to wannan xerostomia abin da ake nufi da shi sai bakin dan adam ya bushe shi ma duk rashin tsaftar baki da shi akwai abin da muke kira peritonitis shi kuma yakan bata ce ma'ana jinjiba ko tissues soft tissues da a cikin bakin mutum tare da bata kashin da ke taimaka mu hakora wurin tsayuwa akwai shi kan shi gingivitis din wanda za ka ga dasashin mutum yayi kumburi ko yayi ja ko yana fitar da jini da sauransu dai taken mu na bana shine happy mouth happy body kaga farin cikin bakin mutum shi a farin cikin jikin dan adam ma'ana jin dadin bakinka shine jin dadin jikinka don idan bakinka bai da daɗi ba za ka ji daɗin jikinka ba.
To shin da brush da man wanke baki ne kadai ake iya wanke baki?
Wankin baki ba da brush ɗaya ake yi ne ba, ana yi da chewing stick. Abin da ake cewa chewing stick shine aswaki, miswak kenan. Yan aswaki bai hana kai wanke bakinka da brush. Brush shine abin wankin baki. Toothpaste kuma makilin, wani mutane ke wancewa makilin. To makilin sunan kamfani ne, man wankin baki shine abin da ake wanke baki da shi a hada da wannan brush din. Ana amfani da man wankin baki da brush a wanke baki so biyu a rana, ba so daya ba. Kafin mutum ya kwanta bacci, bayan ya gama dukkan abin da yake yi, ana son ya wanke bakinsa kafin ya kwanta. Bayan kuma ya tashi ba bukata ya wanke bakinsa. Abin da kawai ake so ya gunda ruwa a bakinsa ya kuskura ya zubar, sai bayan ya ci abinci ya wanke bakinsa. Musamman irin wannan wata da muke ciki na watan Ramadana ga masu yin azumi, zaka ga wasu ba sa ma wankin baki saboda suna dogaro da wani hadisi da Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam yake faɗa cewa warin bakin mai azumi ya ci turare kamshi a wurin Ubangiji. To warin bakin mai azumi a nan ne kaga akwai, ba wai ana nufin wari wanga wanda mutum baka iya matsaya kusa gare shi kana magana ba, saboda zaka ji ka takura. Musamman iyali, zaka ga iyali suna yawan kawo korafin mazaje cewa bakunan mazajen suna yana wari, ba sa iya jin daɗin mu'amala da su. Iyali ba ɗaya ka shigo cikin al'umma ka zo cikin mutane bakinka na wari, zaka ji kai kanka ka tsare kanka. To ba sai ma an ma magana ba. To ana da buƙata sosai a irin wannan wata na azumi a danke wanke baki so biyu a rana kafin a kwanta bacci a wanke baki. Idan an tashi an yi suhur kuma a wanke baki, ma'ana an dauki azumi kenan, shi ma a wanke baki. Ko mutane sukan yawan korafi cewa in sun wanke bakin su sukan ji abincin, sukan ji yunwa, shi yasa ba sa ma sun wanke baki da safi. To abin da ke haifar da haka nan shi man wankin bakin ake cika, ma'ana akwai adadin da ya kamata a zuba shi akan brush kenan. To amma sai mutane su cika man wankin bakin, ana zubawa ne kamar girman kwayar gida ko wake a saman wannan brush din na wankin baki. Yana da yakinin cewa idan mutum ya umhani da wannan ya wanke bakinsa, ba zai ji komai a cikin cikin saboda lahaya ce ya tashi jin yunwa. Saboda shi sinadarin man wankin baki yana dauke da wani chemicals wanda yakan sa a ji yunwa idan an zuba shi da yawa. Ba a san cikawa, hasali ma in ka cika zai haifar maka da wata illa wadda kai kila baka sani ba.
To shin menene ma amfanin wanke baki idan mutum zai kwanta?
Wato akwai wata halitta da Allah ya cikin bakin dan Adam, ana ce mata Streptococcus mutum, wata bacteria ce, wata kwayar halitta ce. Ita wannan kwayar halittar lokacin da mutum zai kwanta bacci, lokuma take tashi, ka ci tuwo ko imami da safe, ka ci shinkafa da wake da rana, da mulici ka sha kila kunun tsamiya, ka zo da dare ka ci tuwo ko ka sha tea ko ka ci indomie, to kuma ka kwanta baka wanke bakinka ba. To ita wannan halitta da muke cewa Streptococcus mutum bacteria ce, ita kuma lokacin take tashi sai ta ci dan abun da ka riga wanda ya lallake maka, wanda ya dambare maka a baki baka wanke ba. Idan ta ci wannan abun, ita kuma za ta yi depositing. Wannan depositing din za ta yi shine za ta haifar maka da illa da za ta jawo maka matsala. Bakin mutum ya fara wari, in ya dansa ya tsansa akan farcen sa na kaifa, ya karkaro hakoransa, za ka ga wani abu fari-fari haka, wani da dan lamne-lamne haka. Daga nan wannan abun shine ke haifar da matsala da ma ba a sare ba ta bai. Da daddare yana da fa'ida, yana da matukar muhimmanci sosai. In baka wanke ba, to zai haifar maka matsala sai ka je asibiti. Daga nan zaka fara jin sensitivity, in ka sha ruwa zaka ji hakoranka gaba ɗaya suka. Iska ma ɗai idan ya hure ka a hakora, zaka ji bakinka gaba ɗaya bai da daɗi, zaka ji kamar dai alamun rashin lafiya ne. Ke yasa kowane lokaci muke faɗakar da cewa idan kana lafiya ana da buƙatar ka zo asibitin hakora duk bayan wata a shekara so biyu kenan. Idan ka zo in kana lafiya kenan, amma idan baka da lafiya kaga ba bukata a baka lokaci a ce ka zo bayan wata shida. Amma idan lafiyar ka kalau baka jin komai a bakinka, to muna da buƙatar ka ziyarci asibitin hakora domin a diba lafiyar hakoranka. Me zai yiwuwa akwai abun da ka damu hakoranka wanda kai baka sani ba, sai in ka zo akwai kalan mashin da ake amfani da su ana examination na hakoran mutum. Daga nan za a ba shi shawarwari in akwai wata damuwa ma a yi maganin ta kafin ta girma. Idan kamar ka ci goriba ko nama, idan ya rike maka a hakora ora tsakankanin hakoranka, ba buƙatar ka kariyo tsintsiya ka sa a tsakin kiyan hakoranka kana cewa wai zaka cire wannan abun da ya laƙe maka hakora. Akwai abun da muke cewa dental floss wanda an kaida da shi is well hygienic, yana da tsafta, dan package ne kamar kwara 50 a cikin package din. Zaka dauko kwaya daya duk inda wani fibers na nama ya shige maka a tsakiyar hakoranka zaka iya sa wannan dan zaren ka sa shi ka fitar da shi ba tare da kaje wahalar komai ba kuma zaka dauko abinka ka wanke kamar yadda ka aje dama brush ba zai iya fitar da wannan abin da ya matsale ba shi yasa aka zo da dental floss
shin mutum zai iya amfani da tsinken sakace idan bai samu wannan zaren ba da kake magana
toothpick yana haifar da matsaloli da dama a hakorin dan adam yana haifar da tooth pocket rani kuma yakan sa dasashin ya zaizaye ma'ana yayi damage ko in ce ya lalace ne to duk lokacin da ka dauko toothpick kace zaka cire wannan abu da ya lake maka a hakora ko nama toothpick itse ne tere shi an mai tsini wannan tsinin da ka dauko ka saka a cikin hakoranka zaka ga wannan tsinin ya ka bugka dina ganin sa to ba kai tunanin ina yake yana nan ya shige maka a tsakiyar hakoranka ko kuma a cikin dasashinka wanda hakan zai haifar maka da illa wadda ta ci wadda ma dama baka yi shi ba
to shin ma farin hakori ne yake nuna cewa mutum yana kula da hakorinsa
dama shi Allah ya halicci mutane kala daban-daban normally abinda mun ka sani idan kaga mutum fari to zaka ga hakoransa ilik idan kuma kaga mutum baki to zaka ga hakoran shi fare tas haka normally likitoci sun ka lissafa wannan to idan kana baki hakoranka farare kaga ba bukatar ka canza su zuwa wani kala amma idan kana fari kaga hakoranka milik sai kaga kamar hakoran dan uwanka ko abokinka ko abokin zamanka sun fi naka haske to sai kaga kai ma za a yi naka su yi hasken to ba za su yi haske ba naturally haka Allah ya yi su babu abin za ka samu su kuma su canza hasali ma wurin ka je ka canza su za ka iya illata kanka akwai abin da muke cewa bleaching na hakora wasu kuma za ka ga normally hakoran su farare ne amma saboda rashin wankewa sun dushe sun koma wani kala ko milik ko baki haka to irin wannan akwai duk abin da muke sawa mu wanke mu dawo da su normal halittar da Allah ya maka kuma mu baka shawarwari mu sanar da kai mu tunatar da kai ko mu fadakar da kai akan yadda zaka ci gaba da kula da tsaftar bakin don kauce ma irin waɗannan matsalolin
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiyar uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya
to madalla gaida Hawwa Umar yanzu kuma sai tasirin azumi ga matasa
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya jama'atul muslimin ni ce malama Isma daga nan makarantar Hayatul Islam a birnin Kwani zan yi tunatarwa ne akan wannan wata da muke ciki mai tarin albarka wata azumi wata ne mai tarin albarka wata ne wanda Allah ya saukar da Qur'ani a cikin shi Qur'ani mai girma kuma Allah ya umarce mu da yin wannan azumi kuma ya saukar da aya su fito kenan wannan azumin da Allah ya saukar suwa wannan azumin da Allah ya ce mu ya saukar da
to madalla da fatan za a gafarce mu akan wannan dan tangarda da muka samu da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
a yau alhamis sakataren harkokin wajen kasa Amurka Anthony Blinken yana kasan Masar domin tattaunawa kan tabbatar da kokarin an tsagaita bude wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas da samu sako waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza da shigar da ƙarin kayan agaji zuwa Gaza domin taimakawa fararen hula Falasɗina da ke cikin tsananin bukata. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce yayin da ya gana da shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi, Blinken ya tattauna yiwuwar dakatar da faɗan har tsawon makonni shida da kuma sako sauran waɗanda aka yi garkuwa da su. Jiragen yakin Rasha sun kai wasu hare-hare ta sama kan babban birnin ƙasar Ukraine a yau Alhamis. Yayin da sojojin saman Ukraine suka ce sun harbo gaba ɗaya makamai masu linzami 31 da aka harba. Magajin garin birnin Kyiv Vitali Klitschko ya faɗa ta manhajar Telegram cewa gutsu-gutsun rokoki sun faɗo a gundumomi da dama na birnin inda suka afkawa gine-ginen gidaje da haddasa gobara da dama. Wani harin kunar bakin wake da ba a saba gani ba a birnin Kandahar na kudancin Afghanistan wanda aka fi sani a matsayin hedkwatar siyasa ta Taliban ya yi sanadin mutuwar mutane uku tare da jikkata wasu fiye da dozin ɗaya da sanyin safiyar Alhamis ɗin nan. Hukumomin Taliban sun ce waɗanda abin ya ritsa da su sun taru ne a wajen bankin New Kabul da ke aiki a hukumance domin karɓa albashinsu lokacin da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tayar da bama-bamai da ke ɗaure a jikinsa. Bayan kwanaki na jinkirin shugabannin Majalisar Dokokin Amurka sun gabatar da wani shirin kashe kuɗi na dala $1.1 trillion ga tsaro.
To ma saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakacin shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti ta kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Peter Handley, ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi, ma'assalam.